Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a, assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo, yau 21 ga watan Afrilun shekarar 2019. Jami'an kasar Sri Lanka sun ce an kai hari a wasu cocicoci guda uku da wasu otel-otel uku a yau Lahadi a kusan lokaci guda. Sama da mutum 50 ne rahotanni suka ce sun mutu, kana wasu 300 suka jikkata a hare-haren. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito jami'an tsaro suna cewa ta yiwu fashe-fashen da aka ji guda biyu sanadiyar hare-haren kunna bakin wake ne. Hukumomi sun ce cocin St. Anthony na ɗaya daga cikin jami'in da aka kai harin, sannan otel-otel ɗin uku na wajen Colombo ne, babban birnin ƙasar. Sauran majami'un sun haɗa da St. Sebastian da ke Nugumbo da kuma wata majami'ar da ke Batakoluwa. Babu dai wanda ya ɗauki alhakin kai waɗannan har-hare. Wasu 'yan tawaye ɗauke da muggan makamai sun farma wata cibiyar da ake kula da masu fama da cutar Ebola kusa da birnin Butembo da ke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Sau'i bayan da wani hari na daban ya yi sanadin mutuwar wani likitan ƙasar Kamaru da ke taimakawa masu fama da cutar, in ji 'yan sandan ƙasar. An yi nasarar kashe ɗaya daga cikin 'yan tawayen a lokacin harin, wanda aka kai a wani asibiti da ake kira Katuwa, inda a nan ne ma'aikatan lafiya ke ƙoƙarin daƙile yaɗuwar cutar, wacce ta ɓarke a gabashin ƙasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Mataimakin magajin gari Patrick Kambale ya ce maharan sun yi ƙoƙarin ƙona cibiyar ne a daren jiya. Al'ummar ƙasar Masar sun fara kada ƙuri'a a zaben raba gardama kan ko a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul ko kuma aka sun hakan. Idan dai har aka amince da sauyin, hakan zai ba shugaba Abdul Fattah al-Sisi damar ci gaba da zama akan karagar mulki har zuwa shekarar 2030. Zaben wanda aka fara a jiya Asabar na zuwa ne ƙasa da mako guda, bayan da majalisar dokokin ƙasar wacce ke da rinjayen masu goyon bayan al-Sisi ta amince da sauyin. Rahotanni sun ce an jibge jami'an tsaro a rumfunan zaɓe, yayin da gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito cewa shugaba al-Sisi ya kada ƙuri'arsa tun da safiyar jiya a Asabar kenan. Masu goyon bayan ayi garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar sun kwatanta zaɓen a matsayin wani aikin ƙasa da ya rataya a wuyansu, inda sukan yi ikirarin cewa ya kamata Masar ta nuna wa duniya za ta iya kare kanta, musamman idan aka yi la'akari da yadda take zage da ƙasashen da ke fama da tashin-tashina. Sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta Tayyar Al-Karama Abdul Aziz Al-Hussein ya faɗa wa gidan talabijin ɗin Al-Hurra cewa ba sa maraba da shirin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin bawul. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane da dama ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai ginin da ke dauke da ma'aikatar sadarwa a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, a cewar hukumomi. An kai harin ne jim kadan bayan tsakiyar rana, inda aka ji wata fashewa a wajen ginin. Shugaban 'yan sandan birnin Kabul Sayyid Muhammad Roshandil ya ce wannan kunnan bakin wake ya tarwatsa kansa, lamarin da ya baiwa sauran maharan damar kutsawa cikin ginin wanda ke da cikakken tsaro. Kakakin ma'aikatar Nasrat Rahimi ya ce ma'aikata biyar da wasu jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu, sannan an harbe wasu daga cikin maharan a wani ba takashi da suka yi da jami'an tsaro. Harin, wanda ƙungiyar Taliban ta nesanta kanta da shi, ya faru ne bayan watanni da aka kwashe ba a sami wani tashin hankali ba. Wata majiya a ma'aikatar shari'a a ƙasar Sudan ta ce masu shigar da ƙara sun fara tuhumar hamurarren shugaban ƙasar Umar al-Bashir da laifukan karkata kudaden kasar da kuma ajiye wasu makudan kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba. Majiya ta ce sojojin ƙasar masu tattara bayanan sirri waɗanda suka binciki gidan tsohon shugaban sun samu akwatuna makare da kuɗaɗe da yawansu ya haura dala 351 da euro miliyan 6 da kuma fam ɗin ƙasar ta Sudan. Ana sa ran za a yi wa Al-Bashir tambayoyi a gidan yaron da ake tsare da shi a yayin da ake kira Kobar. Yanzu haka ana kuma tsare da shi da wasu ƴan uwansa biyu waɗanda su ma za a tuhume su da laifin cin hanci da rashawa a cewar majiyar. Yunkurin jin ta bakin wasu daga cikin iyalan tsohon shugaban ya ci tura. An haɓar da gwamnatin shugaba Umar Al-Bashir ne a ranar 11 ga watan Afrilu, wanda har ila yau kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ke neman sa ruwa a jallo.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Mummuni Barma. Har yanzu dai shirin na kasa na tare da Suleiman Abdulaziz, dan siyasa jigo a kungiyoyin nakasassun garin Kaduna, wanda kuma kwararre ne a fannin lissafi, aikin da ya bashi damar shiga duk inda masu kafafu ke shiga, duk da cewa Allah ya jarabce shi da larura a kafafunsa. To, a ci gaban wannan hira, bakon namu ya faɗa wa wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra cewa mai da hankali wajen baiwa yara na kasassu karatun zamani wani babban makami ne a yakin da kasashe masu tasowa suka sa gaba da nufin murkushe sana'ar bara. Saboda haka ya gargadi al'umma da kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatocin kasashe su kula da batun ilimin na kasassu. To, amma ku bari mu fara daga inda yake amsa wannan tambaya.
Malam Suleiman, ka jingina siyasa koko kana yin ta?
Yanzu siyasa na tabawa, ka san yanayin da wannan siyasa ta zo ta wannan lokaci. Siyasa ce wanda take da wuyan sha'ani, tana neman natsuwa da sanin ya kamata. Saboda in ka lura da yanda ake siyasa a wannan lokacin, in dai ka san mutuncin kanka dole ka ja baya. Saboda wata dama ne da wani yake nema ya ciwo wani mutunci. Kuma siyasan zaka ga yanda ta canja abin nan, mai mutunci ma da yayi tsira. To, shi yasa da muka lura da wannan yanda siyasan nan take, sai muka ja baya, muka gani duk wanda yazo sai mu bashi shawara. Tunda ana ci gaba da wayarwa da mutane kan na ita siyasan nan, ba fada bace kuma ba gaba bace, mutane su fahimci neman yanci ne. Saboda mun fito ni a matsayin neman yanci ne, ba wai wani ko kazo ka ciwa wani mutunci ba.
Kai takara kai har so bi daga kansila kai gaba kai takara majalisa, kila mutane su ce to ai na kake samu kuraden da kake siyasa bayan ƴan uwanka wanda Allah ya jarabta da irin wannan suna can akan titi suna bara.
To, gaskiya na sami goyon baya a wannan lokacin daga gidani. Gaskiya ba zan ce komi ba wa ita mahaifiyata, gaskiya ta bani goyon baya 100% a wannan lokacin. Don kuɗaɗen da na dinga amfani da su a zahirin gaskiya na ta ne.
Yanzu kai me kace kana rayuwa?
Yanzu akwai supply ne da nake yi.
Okay, kana kawo kayayyaki wani iri na abinci ko na gida ko na?
Akwai supply na chemical ne, magani ne irin na dabbobi. Eh, to ina kawo da yake da can na san harka. To, amma a yanzu ina da waɗansu mutane a cikin kasuwa haka, to dan wani dan lokaci can baya rayuwa ta dan yi wuya ba abin da ake yi to Allah da ikon shi cikin wa'ansu ƴan lokutan nan kuma Allah ya hada ni da wani tare ma muka yi makaranta to shine nake dan yin wannan supply din yake bani sai nemo sai in cire nawa
ka taba jaraba wata sana'ar hannu misali
gaskiya na yi sana'o'i da dama amma dukan su Allah bai yi za a ci abinci ba
amma ka taba yin bara
gaskiya ban taba yin bara ba ban san yanda ake yin ta ba saboda alhamdulillah ni tunda na taso daga ina karami ban san komai ba sai makaranta
me kake gani yana jawo wasu daga cikin waɗanda Allah ya jarabta da irin waɗannan na ƙasa bara
to ita baran nan wa'ansu dole ta sasu suke yin bara saboda in muka duba yanda ƙasar take ciki wa'ansu kuma kusan a ci tun daga gida ne abin ya faru saboda in ka duba tun yana dan tasowa zaka ga an fara dan aje shi a kofar gida yana duk wanda zai dan wuce yana dan jefa mai yana abin nan to in ya fara ka san kuɗi da dadi to tun yana karba ana zuwa ana bashi ne to wata rana fa zai je nema da kanshi wa'ansu kuma zaka gani ma su tun daga haihuwansu ma ai zaka ga wa'ansu ana yawo da su kamar masu MBI zamanin da sai kaje an ce wai ai bara suka zaba to ita abace wanda bata da wani mahalli a ko ina
Mala Suleiman wa kake ganin zai taimaka a rage ko a daina bara ko da na ƙasa a nemi inda za a nemi abinci
hana bara akwai nauyin na kowa ne yau idan muka lura da ita ƙasan yanda take ciki idan aka ce ita gwamnati ce mun yaudari kanmu ita kanta gwamnatin ma ya ta kare da kanta to amma waɗanda ya kamata su taka rawa muhimmiya shine malaman addini saboda malamai suna zuwa suna yin bayani akan yan siyasa malamai suna yin bayani akan masu kuɗi amma ita na kansan nan fa malamai sun ki abin da su yi bayani akan ta kuma su fito su faɗi irin martaban da Allah ya yi wa na kasa in suka fito suka faɗa mutane da kowa in aka fara tarawa masu na kasa su suna gani ai su ma za su tashi a barke na babu to shi yanda Allah ya ikon shi duk abin da wani zai cire ya ba wani ba zai taba karewa a wurin shi ba tunda shi wai mai bayarwa ai ba zai kare a wurin shi ba to bawan shi ma da yake bayarwa in ya bayar ubangiji cewa yi zan kara mai idan kuma ka hana za a rage maka to malamai ya kamata su fito su yi bayani akan yanda ya kamata ita al'umma masu shigo ciki su tallafa wa mutane masu nakasa sai a rage saboda ita baran nan in ka lura a ina ne take a arewa an bar mu a baya in ka je kudun suwaye suke baran yan arewa in ka dawo arewan suwaye suke yin baran yan arewa ina matsalar take to kaga matsalan dai tana nan a nan arewa to lokuta ne da yanzu alhamdulillah yanda aka sanya wannan kudiri na hakin nakasassu hannu mai girma shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ya sa mai hannu to kaga ya kamata a ce yau mu ƴan arewa mun zo mun yi karatun ta natsuwa kanmu saboda mu ci gajiyan wancan abu amma muka tafi a harkan bara wallahi ƴan kudu sun mana nisa a kome ake abin nan dole ne mu san menene za mu yi
a ƙarshe akwai wani sako ko wata shawara ko wani bayani da ka so kai kila ban tambaye ka ba ko abin da za ga su ƴan uwanka wanda suke da irin wannan
eh to abin da na manta ba an faɗa ba shine bayan a harka ta siyasa na shigo cikin kungiya ta nakasassu andama da ni wanda na riƙe mataimakin sakatari na haɗaɗɗiyar kungiyar nakasassu ta jihar Kaduna nazo na riƙe sakatari na kungiyar guragu na jihar Kaduna sannan na riƙe mataimakin shugaban abin wanda yanzu ni nake jagorancin na haɗaɗɗiyar kungiyar nakasassu ta jihar Kaduna
kai aure
ina yi aure shekara ɗaya kenan da wata uku ana dai kan hanya nan da ƴan wata biyu zuwa uku insha Allah
to me zaka gaya wa ƴan uwanka a ƙarshe musamman wanda suke da wannan inda zasu jajirce su ma wajen ganin sun dar matsara ko sun biyo sawunka wajen kiyaye abin da za a kiyaye mutuncin mutum
to abin da zan kiran da zan yi wa ƴan uwana mu sani ita dai wannan nakasa ba kasawa bane, kuma na daya duk abin da wani zai iya wallahi zaka iya. Idan wani zai yi daya kai a matsayin ka na mai nakasa zaka iya yin uku, saboda kwakwalwa ce ai take yi. Ita nakasan na a wani bangare ne na jiki yake samu, a fito a nema insha Allahu. Allah kuma yana tare da mai nema, kuma za a samu. Zan yi amfani da wannan dama in gode wa wannan gida naku mai albarka, yanda ake baiwa ƴan uwanmu masu nakasa goyen baya, yanda suke bayyana bayanansu da ƴancinsu a kafafen yaɗa labarai. Ba abinda za mu ci sai dai mu gode. Allah ya saka da alheri.
Masararo, a nan ne wannan tantaunawa ke kammala, kuma nan muke dakatar da shirin na yau. A madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara, da bakon shirin na kasa Suleiman Abdulaziz, da waɗanda suka bada gudunmuwa wajen ganin shirin ya je gare ku, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, Allah ba mu alkhairi. Assalamu alaikum.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiwa.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau aka cika shekaru 5 da kwana 5 da sati 'yan matan Chibok 276, da har yanzu ba san inda saura 112 suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da kuma kungiyar Boko Haram din da ta sace su take ci gaba da rike Liya Sharibu, daliban makarantar sakandaren garin Dabci ɗaya tilo, bayan sakin sauran dalibai sama da 100 da aka sace su tare. Ranar cika shekaru 5 da sace 'yan matan Chibok din, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana bakin cikin gaza ceto 'yan matan tare da sake yin alkawalin ceto su. A cikin hirarsu da wakilin Umma Faruk Musa, kakakin fada shugaban kasar Garba Shehu, ya bayyana cewa
hakika sako ne ga iyaye da al'umman Chibok da al'umman Najeriya da baki daya ga shugaban Muhammadu Buhari, na taya su juyayi da bakin ciki akan cewa yau shekara 5 waɗannan 'yan mata da ake fata za a dawo da su sake ci gaba da rayuwarsu da iyayensu da 'yan uwansu. Har yanzu Allah bisa a dawo da su duk gaba ɗaya, duk da cewa Allah ya bada nasara akan wasu da suka tsere da kansu daga ciki, da kuma gudunmuwa da gwamnati ta bayar na karɓo wasu daga cikinsu, wanda za a ce kusan fiye da rabi, Allah ya dawo da su suna nan suna ci gaba da rayuwarsu, musamman wajen gina ilimi da aka so a tafi masu shi. Sabon shugaban Muhammadu Buhari shi ne kada a samu karayar zuciya, shi kan ba zai hakura ba zuciyarsa tana kan wannan abu. Duk abin da gwamnati a ƙarƙashinsa za ta yi don dawo da su waɗannan 'yan mata na Chibok, ta ita Liya Sharifu wannan yarinya kwaya ɗai tal ta 'yan makaranta da Allah ya dawo da sauran, ita ba ka dawo ba. Ana samun labari mai ƙarfafa gwiwa cewa waɗanda suke shiga tsakanin mu gwamnati da su waɗanda suke rike da ita suna nuna cewa sun amince ko kuma suna son su dawo da ita. Su suna nuna damuwa akan tsananin tsoro da irin matakai na soja da wannan yanki na arewa maso gabas, ko in sun dawo da ita za su iya zama ko su koma lafiya. Waɗannan abubuwa da ake kokari a warware su cikin Ubangiji, ita gwamnati tarayya ba su ki ko a wata ƙasa ce makociya ma a je a danka ta ga su a damu da ita ba. Saboda haka a takaice da abin da nake so in ce, gwamnatin Najeriya ba ta kura ba, ba ta fasa ba, kuma Allah ya daidai haka ce. Ceto wasu daga ciki a baya can waɗanda suka rage cikin nufin Ubangiji, ta kokari da ake maslaha da fafatawa da ake fitilin daga za a dawo da sauran.
Amma abun damuwa shine duk da irin wannan fafutukar da kwazo da shugaba Buhari ke yi da kuma alƙawari da ƙarfin gwiwa da yake baiwa al'ummar da abun ya shafa kai tsaye, har yanzu wasu suna ta nuna damuwa cewa sun gaji da hatarasa ba su ga kahu ba. Wane ƙarfin gwiwa ko wani abu sabo shugaba Buhari yake da sako gare irin wannan mutane?
To mu dai abun da muke so mu ce shine alhamdulillah a bangaren gwamnati mun ga musu da kyakkyawar ɗabi'a da kuma kyakkyawan hali da al'ummar cibo ke nuna wa akan wannan mummunan lamari da ya same su, da kuma ba su haƙura ko su ce a'a an gaza ba. Tunda kaga ko wannan zaɓe da aka yi na watan biyu a wannan shekarar na shugaban ƙasa al'ummar cibo Buhari suka yi, saboda haka wannan yana da tasiri. Wayanda suke fice suna cewa a'a ba ai komai ba, ba a iya ba, ashe a cikin su ba akwai har ɗan takarar shugaban ƙasa a cikin su ba? Kuma suka je suka gabatar da kansu jama'a ta ce ba ta son su. Saboda haka mun san cewa akwai masu yi maƙalewa ko su ɗafe akan wannan batu, don buƙatar siyasa, don buƙatar abin duniya da ƙasashen duniya da yawa akwai masu son su aiko da abu ma na gudunmuwa kuɗi, saboda haka akwai buƙata iri da yawa mutane su. Amma dai wanda abin ya dame shi, wanda yake da kishi abu, wanda ya san ciwon rasa ɗako ya a wannan hali da ake ciki, muna jaddada musu cewa shugaba Muhammadu Buhari yana tare da su.
Na kuma hira da Hajiya Aisha Yusuf, ɗaya daga cikin jigajigan fafatuka ceto 'yan matan ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a taƙaice, ga abin da take cewa.
Yanzu an yi shekara biyar da sace 'yan matan Chibok, a kuma a ranar 30 ga watan nan, watan Afrilu, za mu yi shekara, mu ma shekara biyar. Da sai da aka yi kwana 15 da ɗauki 'yan matan Chibok kafin aka fito aka yi zanga-zanga zuwa na National Assembly. Dama a nan a kan social media aka yi ta rika a maganganu dai a ga sauransu, amma haɗa jama'a da fitowa sai ran 30 ga watan Afrilu muka fito. Mun ji bayani daga shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa ya fito ya yi bayani, ya ce zai yadda ya kamata ya fito da su. Amma babban abin shi ne, game da abin da shugaban ƙasan ya faɗa, kusan abin da ya faɗa bare kenan da aka yi shekara huɗu da ɗauki 'yan matan Chibok. Amma mu muka ce abin mamaki a ce wai shi shugaban ƙasa yana uba yana kaka, ya san kuma ciwon ɗa, ya san kuma ciwon rashin ɗa, bai iya samu ya kira iyayen 'yan matan Chibok ɗin su 111,112 da har yanzu suna nan hannun su 'yan Boko Haram, ya kira su ya zaunar da su, ya musu jawabi, ya musu magana mai daɗi, ya ba su haƙuri, ya gaya musu duk abubuwan da gwamnati nan take yi, ga yadda za a fito zuwa wallahi gaba ɗaya babu. Babu wani ɗan gwamnati ko wani abin da yake ya same su, babu wanda ya magana da su, sun fi shekara biyu da wani abu, ba mai ce musu uku, ba mai ce musu ƙala, kawai an ƙyale su kawai suna nan cikin wahala a 'ya'yansu da aka ɗauke. Shin wai shugabannin nan da muke da su inda 'ya'yansu ne aka ɗauke za su yi haka? Dan 'ya'yan talaka ne aka ɗauke shi ne kawai ake son kawai a bar magana. Daga an yi magana sai a ce wai an dawo da wasu. Mun ce an dawo da 107. Abin da ya kamata gaba ɗaya mu gane cewa wani dawo da 'yan matan Chibok ba wai wani alfahari aka yi musu ba, ba wai kuma alfarma aka yi musu ba, ƴancinsu ne na 'yan ƙasar Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar cewa ta kula da su yadda ma ba wanda ma zai ɗauke su, kuma don aka ɗauke su ya tabbatar cewa nan take an dawo da su. Yau ga shi shekara biyar 'yan matan Chibok 112 da ita Liya Sharibu da aka ɗauka wa 'yan uwanta aka bar ta ita kaɗai a hannun Boko Haram, da ita Alif Ngada da take aiki gaba ɗaya da aka ɗauke su, har yanzu da yawanci mutane 'yan Najeriya da yawa da ke hannun Boko Haram. Kuma gaskiya ba mu ji daɗi da wannan abun ba.
To a cikin bayanin da shi kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana iyaka kokari tare da haɗin gwiwa waɗanda suke shiga tsakanin nan, domin ganin cewa bayan an ceto musamman Italiya Sharaibu ya ambaci cewa in an ceto ta nan ana so a tabbatar cewa an ci gaba da kare rayuwarta da kuma danginta baki ɗaya, shi yasa ake so ba a so a yi gaggawa a zo kuma a yi da na sani.
Turawa suka ce talk is cheap, wasu ma suka ce talk is free, dan yawancin magana aka yi shi ko an ɗauki alƙawari za a wani abu ba a tabbatarwa an yi. Shine babban magana. Kawai su ce suna magana, kullum su fita su ce mana ai suna kaza, amma ba a gani a ƙasa. Me yasa ba zai je a sami iyayen 'yan matan nan ba a musu bayanin nan, a kai musu abubuwa da ake, ba wai an ce wai a fito wata sirrin ƙasa a faɗa jama'a, a'a akwai abin da ake kiran feedback mechanism. Muna ganin sauran waje abubuwan da suke idan an dauke musu wani yadda za su ga mutane ga abin da suke yi amma nan kamar ma bamu isa ma mu tambaye su su ga mana magana ba
abin da ya fi daure muku kai yanzu rashin ceto ƴan matan ne ko kuma rashin bayani da ita gwamnatin take ma iyayen yayan
gaba ɗayan su dan baya da za a yi a cikin yanzu iyayen ba mutuwa suke yi na jin kwanakin baya ɗaya daga cikin uwar wacce ake abin nan ta samu cutar stroke wani zai iya ce ai ko ina ana mutu ai an san ko ina ana mutu amma akwai kuma rashin wanda ke a bakin ciki zai sa mutane hawan jini da sauransu iyaye suna cikin wani halin akwai wani interview da aka yi da wata daga cikin babu ɗan matan da aka ɗauke Mrs. Samuel inda take kira take kuka ga gwamnati tana cewa dan Allah gwamnati ta jube su da idan rahama gwamnati ta duba ta san cewa su fa kamar fa matattu suke kai suna tafiya ne shekara biyar ba karama abu dan taso lokacin da ma aka muka abin da dinmu na makin shekara biyar na mata cibak din na a hannun da aka sake su ka sa mata ya da yake abin da muka an sa kujeru da kujeru da tebura 112 da kowane yarinya an sa sunanta hadda na liya shariba aka ba ta teburinta aka ce uwar ta je ta zauna akan ta kira ma sunan ƴarta wallahi ka sa ta faduwa ta yi tana ta kuka ya za a cewa mutane abu za a gaya musu ba
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Umma Faruk Musa da kuma Tubahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan so
to madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Gracias.